Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfi Hashim kuma tare da baban kuma kire da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Talata 12 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar NDIC da ke kare kudin al'umma daga salwanta ta wayarwa da matasa kai kan wato amfanin ajiyar kuɗi a bankuna. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kore shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Albarkacin watan Ramadan, za mu duba fa'idodin da muka samu ko muke samu a wannan wata. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin, Majalisar Dokokin Pakistan ta zabo Shehbaz Sharif a matsayin sabon firaministan kasar, wani guda bayan da 'yan adawa suka kada kuri'ar da ta yi waje da firaminista mai ci Imran Khan, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa ta haɗaka ta kusan shekaru huɗu. Sharif ya samu kuri'u 174 da suka haura adadin da ake da bukata da biyu. Ya lashe zaben majalisar dokokin mai mambobi 342. Daga bisani ya ɗauki rantsuwar kama aiki daga shugaban ƙasar mai riko Sadiq Sanjirani. An zabi firaministan mai shekaru 70 da haihuwa ba tare da hamayya ba a ƙawance 'yan adawan, bayan da 'yan majalisar dokokin jam'iyyar Tahrike Insaf PTI a takaice mai mulki ta Khan suka kaurecewa zaben tare da ficewa daga zauren majalisar, inda suka zargi Amurka da hannu wajen kifar da gwamnatinsu. Washington da ta yi watsi da wannan tuhumar tana mai cewa babu gaskiya a wannan zargin. Suma 'yan adawan Pakistan sun yi watsi da wannan tuhumar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa mata da ƙananan yara 'yan ƙasar Ukraine suna fuskantar tsananin barazana na cin zarafin jima'i da fyaɗe da fataucin mutane, yayin da ake ƙara samun rahotannin take haƙƙin bil'adama. Dole ne a gudanar da bincike mai zaman kansa akan waɗannan zarge-zargen domin tabbatar da adalci da lissafi, in ji babbar daraktan harkokin mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya Sima Bahous tana faɗa wa kwamitin sulhu. Yawan barin gidaje da kasancewar 'yan bindiga da sojojin haya da kuma zalunci da ake nuna wa fararen hula a Ukraine ya nuna akwai yiwuwar aikata cin zarafin bil'adama. Bahous, wadda ta dawo daga aiki a Moldova, ta ce hadarin fataucin dan adam na karuwa, yayin da mutane ke cikin tsananin damuwa ganin yadda suke son su tsere daga yakin na Ukraine. Ta kira ga masu ba da tallafi da su taimakawa kasashe ciki har da Moldova, wadda ta karbi 'yan gudun hijira 400,000 don su iya sanya ido akan ketare iyakansu da kuma taimakawa 'yan gudun hijiran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa firaministan India Narendra Modi cewa sayan mai daga Rasha mai tarin yawa ba zai taimakawa India ba, yayin da Amurka ta buƙaci New Delhi ta yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Biden ya faɗa wa Modi a wata hira ta sa'a guda ta bidiyo a jiya Litinin cewa Amurka ta shirya ta taimakawa India ta faɗaɗa hanyoyin samun makamashinta, a cewar sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki. Shugaban kasar ya faɗa masa cewa baya tunanin India na buƙatar gaggautawa ko kuma ƙara yawan shigowa da mai ko wasu kayayyaki daga ƙasar Rasha, in ji Saki. Wani jami'in Amurka ya kwatanta kira tsakanin shugabannin biyu da mai ma'ana kuma mai amfani.
Kuma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, kafin nan za mu leƙa Bauchin Najeriya, inda cibiyar da ke kare kuɗaɗen al'umma daga salwanta ta NDIC ta ƙaddamar da shirin wayar da kan matasan Najeriya kan muhimmancin ajiyar kuɗaɗe a bankuna. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da wannan rahoton.
Makasudin shirin shine cusaki da hada kuma na dubban sarrafa kuɗaɗe a zukatar yara tun suna ƙanana, domin su tashi da wannan ladabi na sanin adana kuɗaɗe a rayuwarsu. Alhaji Ajiya Bazarma shine controlling cibiyar NDIC a Bauchi, ya yi ƙarin haske kan wannan shirin.
Yara da gayyato don a ƙoƙari a faɗakar da su tun suna ƙanana akan yadda za su sarrafa kuɗi.
yadda za su ajiye kuɗi, yadda za su juya kuɗi. Ka san yaro da basirarsa yake tashi, to da zaran yanzu ka faɗakar da shi ga abin da kake so yayi, ka sa shi akan wannan turbar, to insha Allahu da shi zai tashi. To yanzu yaro idan ka sa masa tun yanzu kar ka yi wasanni da kuɗinka. In ka samu kuɗi taro kwabo, ka yi ƙoƙari ka je ka ajiye shi a banki, gaba za ka nema. To yanzu waɗannan ana ba su wannan daman, to za su tashi da wannan tunanin, kuma zai taimaka wa banki, zai taimaka wa ƙasa. Saboda idan bankuna suna walwala da kuɗi, kowa a ƙasa zai samu walwala da kuɗi, za su ɗauki wannan kuɗin su ba da shi bashi, a sarrafa shi, ba kawai a je a ajiye kuɗi a ƙarƙashin filo ko a ajiye shi a asusu ba tare da ana amfani da shi ba. So shi yasa muke ƙoƙari mu zo irin waɗannan makarantun, mu ƙoƙari mu gaya musu ga abin da ya kamata ku yi. Su kuma sun je suka yi amfani da abin da mun gaya musu, kaga zai taimaka musu a gaba, zai taimaka kuma Najeriya gaba da banyan gobe. Allah ya musu albarka, Allah kuma ya sa abin da muka gaya musu su je su yi amfani da shi, ko da a cikin kashi 100 mun samu kashi 50.
Sai dai kuma azanta da ɗaliban kan fahimtarsu da wannan tsarin da ake so su tashi da shi a rayuwarsu. Sun ce sun amfana da irin bayanan da aka shaida musu da kuma muhimmancin ajiye kuɗi a banki.
Abubakar su Abdullahi ya na koya abubuwa masu amfani sosai, yadda za mu ajiye kuɗinmu a matsayinmu na matasa, so that kuɗinmu zai zama safe a banki da kuma duk wani guraren ajiya. Insha Allah mun ƙaru sosai, kuma mun ina gamsu saboda su wannan NDIC din sun wayar mana da kai kan cewa aikin su lura da kuɗaɗen mutane a banki, a sauran commercial banks da sauran gurare. To yanzu na gamsu, kamar yadda ya faɗa, duk inda ka kalli babu karancin NDIC, to barka ajiye kuɗinka. Mun gamsu da wannan.
Yanzu za ka kai kana da asusu a banki?
Yanzu ba ni da asusu a banki, amma ina da yadadin jiyan bude saboda na san BBN, ina da BBN.
Sunana Zainab Abdulrazzaq. Na fahimta abubuwa da yawa saboda sun gwada mana cewa ko da mun ajiye kuɗinmu a banki, ko da ya samu matsala, da mu zuwa wurin su da su magance mana matsala, saboda kuɗinmu da ya samu matsala a banki dole da ya dawo. Amfanin su suna da amfani duka da yawa, saboda abubuwa ya faru da mu a bankin mu ko bamu gane komai ba, za mu iya zuwa wurin su saboda su mana bayani, da su kwato mana ƴancin mu, su karbo mana, kuma mun amfani abubuwa da yawa a gare su banki.
Kina da asusu a banki?
Gaskiya ba ni da shi.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga babu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ajiyar cikin masu shari'a a kotun tarayya suka yanke wa wani tsohon jami'in dan sandan jihar Virginia hukunci akan laifin kai hari a babban zauren majalisar dokokin Amurka, tare da wani jami'i da baya aiki a ranar, domin hana majalisar dokokin ta tabbatar da nasarar da shugaba Joe Biden ya yi a zaben shekarar 2020. Masu shari'ar sun yanke wa tsohon dan sandan Rocky Mount da ake kira Thomas Robertson hukunci ne bisa laifuka guda shida da ake tuhumarsa da aikatawa tun daga tarzoma ta ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021, ciki har da tuhumarsa da yin katsalanda ga jami'an 'yan sanda a majalisar ta Capitol, da kuma shiga wani wuri da aka iyakance da makami mai haɗari da babban katako. Ba a dai gaggauta shirya sauraron hukuncin da aka yanke masa ba. Shari'a ta Robertson ita ce ta biyu cikin ɗaruruwan shari'o'in tarzoma na Capitol. An kammala shari'a ta farko ne a watan da ya gabata, inda masu shari'a suka yanke hukunci akan wani mutumin Texas, Guy Raffet, akan dukkan tuhume-tuhume guda biyar da ake yi masa. Robertson bai bada bahasi a shari'arsa da aka fara a ranar Talata da ta gabata ba. Alƙalan sun kwashe sa'o'i da dama suna tattaunawa tsawon kwanaki biyu kafin suka kai ga yanke hukunci na bai ɗaya. A ƙarshe, Prime Minister Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ya kira ajiyar Litinin da a kawo ƙarshen zanga-zangar neman ya yi murabus game da yadda yake tafiyar da tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare shekara da shekaru. Yana mai cewa gwamnatinsa ta ƙaddamar da wani shiri na sake gina ƙasar. A wani jawabi da yi wa al'umman ƙasar ta talabijin, ya nemi a yi haƙuri tare da shaidawa masu zanga-zangar cewa kowace daƙiƙa da aka kashe wajen gudanar da zanga-zanga a kan tituna yana kawar da damar samun kuɗaɗen waje masu muhimmanci. Sai dai duk da haka, masu zanga-zangar sun ci gaba da mamaye ƙofar ofishin shugaban ƙasa a rana ta uku a jiya Litinin, suna neman ya sauka daga mulki. tsawon watanni da ƴan ƙasar Sri Lanka suna yin dogon layi domin sayan man fetur da iskar gas da abinci da magunguna waɗanda akasari daga ƙasashen ƙetare ne ake shigowa da su kana ana sayan su ne kuma da kuɗaɗen ƙasar waje. Karancin man fetur ya haifar da katsewar wutar lantarki sa'o'i da yawa a duk rana ta Allah. Rajapaksa ya dora alhakin matsalolin canjin kudaden kasashen wajen ne akan dokokin kulle na COVID-19 da kuma asarar muhimman kudaden shiga na yawon shakatawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake son jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata za ku iya shafin mu na yanar gizo ta voahouse.com. A nan birnin Washington DC agogon muna cewa karfe 3:12 na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ɗan ƙasa da hukuma
ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin ƴanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana ƙarya ne don mun san logar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Ina da ƴaƴa 18 an kashe mu mai gida an ce za taimaka mana har yau ba taimaka mana ba yara ba makaranta suna zaune ciyarwa a mai ba mu ci ba sha.
Muna jira da a biya mu haki abubuwan da aka batar mana don mu ci gaba da sana'armu kuma ba a biya mu ba.
Mu shiga kowane ofis a Taraba State. Inda zai mu samu soki a jefukanmu har yanzu muna kan fama.
Wasu daga cikin mutanen da tarzomar NSAS ta ritsa da su kenan a jihar Taraba ta arewa maso gabacin Najeriya. A dakace
fitina barci ta gaba ta fita Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta.
Masare a watan Oktoba shekara ta 2020 ne aka yi wata zanga-zanga ta kawo ƙarshen ayyukan dakarun 'yan sanda na musamman da ke sintirin yaƙi da masu miyagun laifuka a sassan Najeriya. Zanga-zangar mai laƙabin 'yan SARS ta samo tushe ne daga birnin Lagos na kudu maso yammacin Najeriya kuma ta karaɗe kusan dukkanin manyan biranen ƙasar kana daga bisani ta rikiɗe ta zama tarzoma. Wannan tarzoma da galibin matasan ƙasar ne suka yi ta yi sanadiyar lalata kadarorin gwamnati da na 'yan kasuwa har ma da salwanta rayukan mutane da dama a jihohin Najeriya. Bayan lafawar al'amura ne gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi suka kafa kwamitocin bincike domin gano irin hasarar da wannan tarzoma ta 'yan SARS ta yi da nufin biyan diya ga kamfanoni da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya da suka yi asarar dukiya inda a hannu guda kuma gwamnati ta lashe takobin duba makomar iyalan waɗanda suka rasa ransu. Wacin jihar Taraba a arewa maso gabacin Najeriya na cikin jihohin da suka kafa irin wancan kwamiti, amma kimanin shekaru biyu kenan da faruwar wannan fitina. Har yanzu waɗanda suka jikkata da iyalan waɗanda suka mutu ba su san makomar su ba, duk wanda cewa sun bayyana a gaban wancan kwamiti kuma har ma sun ba da bahasi.
Ni ne mai suna Marcus Samuel, jiya Taraba a Masida. Ina da daga cikin wanda su police brutalism wanda amuka kai magana a cikin muka biyu hanyoyi daban-daban domin mu kwashi yancin mu bisa gabanin da aka yi mana. Ni ina da daga ciki wanda aka ji mini aka babata min da kayaki na gaba daya a cikin inda nake samu sarwin sanoni nan da ke samu 5-10 domin in rayar da yayana da yan uwana wanda aka lalatar da komai, wanda muka je aka nada falal mun je gaban falal akan cewa falal sun gama wannan magana tun watan 5 na 2021 shekarar da ya wuce, wanda mu muna jira da a biya mu haki abubuwan da aka batar mana don mu ci gaba da sana'anmu, kuma ba a biya mu ba, mu ba mu san me ya faru ba, bisa ga wasu jiyoyi da yawa an biya su, mu kuma Taraba namu ciro ba mu san me yake faruwa ba. Muna kira ga gwamnatin Taraya bisa ga tausayin inda muke fama, wasu sun karaya, wasu ba su iya tafiya, wasu kuma sun mutu wanda yayan suna fama. Muna so gwamnatin Taraya ta shiga cikin wannan urumi ta magana domin a samu a biya mana wannan haki don mu biya maka mu bukatu. Muna wahala, muna roko da gwamnati ta ji kukanmu ta amsa mana ta biya mana bukatun.
Sunana Sando Kafo, ina cike wanda police brutality ake lalata mana da kayaji mana ciwo, muna fama har ya kare mana jari, muna fama muna roko gwamnati na Nigeria da panel na Abuja domin mu shiga kowane office a Taraba State inda zai mu samu soki a je kukanmu. Har yanzu muna kan fama kukanmu kama baya ji. Governor na Taraba State muna roko do'ala inda kukanmu zai kai kunansa, ko yana ji ko baya ji ba mu sani ba. So do'ala muna roko government da panel na Abuja su taimaka mana a taimake mu.
Ni ce Hadiza Garba. Dan Allah, gwamnati na ka kuka ne gare ku, ku taimaka min game da halin da nake ciki da ni da iyali da ƴar uwana. Ina tare da ƴar uwana, muna da ƴaƴa 18. An kashe mu mai gida, an ce za taimaka muna, har yau ba taimaka muna ba. Yara ba makaranta suna zaune, ciyarwa ba mai ba mu ci ba sha, muna cikin ha'ula'in rayuwa. Dan Allah na ka kuka ne, a taimaka muna game da wannan lamari. Yara na kwance yanzu haka yawanci ba lafiya ba mai taimako mu. Dan Allah, makaranta yara ba sa karatu. Dan Allah a taimaka muna.
Sunana Ali Dalladi. Akwai ƴar uwana da na sani ma wanda ita aka harbe ta da bullet a jikinta, har yanzu akwai bullet a jikinta, ba ta iya zama na minti 5 sai an kai ta asibiti. Muna neman taimako ne ga wannan gwamnati ta yi adalci, taimaka ta sallama mutane saboda su samu wanda ba su da lafiya su yi mene, wanda suka rasa mazajensu su tsaya su tamfarin ƴaƴansu, taimako muke nema.
Sunana John K. Yunana. A shikafana a yankige na rasa wani waye ne da mutum ne. Ina roƙon gwamnati nan su taimaka don Allah su taimake ni, saboda ni ban da ƴan uwa, ban da kuma wanda zai taimake ni, har kafana yanzu ya fara diwa. Ina roƙon gwamnati nan su yaƙuri su taimake ni.
Comrade Musa na cikin ƴan gwagwarmayar ƴancin bil'adama kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya, ya ce akwai alamun cewa gwamnati ba da gaske take ba game da wannan lamari.
An faffasa shagunan mutane, wasu an kashe su, wani an karya su, wasu kuma an jikkata su. To shine suke bin kadu akan yaya za a iya biya su. To wasu jihohi sun yi nasu da gaskiya an biya wasu, kamar jihar Bauchi. To amma kamar nan jihar Adamawa da kuma jihar Taraba, to kaga har yanzu kamar an shuka dusa. To shi yasa wannan abun dole ne ya zama mana akan cewa wato kwamiti da aka seta din nan su kawo wannan report a gani mene yake kasa a biya jama'a, ba wai za a yaudari jama'a a ce akan cewa za a yi kuma a ji shiru ba.
Bayan an nada kwamiti sun zo sun zauna sun yi zama, amma har yanzu dai bata yi fada da mai ido ba.
Daman na gaya maka akan cewa akwai salo wanda ita gwamnati takan dauka, idan ba za a yi abun da gaskiya ba za a ce za a saita kwamiti domin a kwantar da hankalin jama'a. To idan ko da gaskiya za a yi, to sai a sake seta wani kwamiti me yasa ne wayannan da aka seta akan cewa su kawo rahoto ba su kawo to menene dalili in ko ba haka ba to wayannan mutane za su iya so maka gwamnati kotu don abin su kadun abin da ya faru don gwamnati ita ba ta fi karfin doka ba
kafin shirin ya ci gaba a dakace
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke na sasamura
Masare barista Idris Abdullahi Jalo wani lauya ne mai zaman kansa a jalin gofadar gwamnatin jihar Taraba yayi tsaukaci game da jan kafar da gwamnatin jihar ke yi akan wannan batu
an yi committees a duka Najeriya biyo bayan rikicin da ta shiga game da harkar SAS Taraba ma a tayi kuma a sani na committee din sun zauna kuma sun saurari korafin duk wanda suke da korafi a gaban su har ya zuwa yanzu nan ban yi tsammanin committee din ta mika report din ta ma gwamnati ba kuma ban san dalilin dai da yasa har yanzu ba su mika wannan report din ba ma'anan kafa wannan committee a saurari korafin mutane shine a kwantar da hankalin mutane kuma a biya musu hakkokin su to haka idan ba a yi shi da sauri ba zai zamanto manan dalilin committee din ya zamanto baya da amfani so na kira ga wayannan bayan Allah dai su kara hakuri amma lalle suna da hujja su yi korafi kuma kaga sauran jihohi almost duka an gabatar har ma an biya hakkoki bisa shawarwarin da wannan kwamitin suka ba wa gwamnati
masu wari attorney general kuma kwamishinan shari'a na jihar Taraba shine ya jagoranci wancan kwamiti na jibiyar haƙoƙin waɗanda tarzomar ƴan SAS ta rutsa da su a jihar ta Taraba amma ya ki cewa komai a lokacin da wakilin Musalisu Garba ya nemi jin ta bakinsa kazalika shi ma takwaransa na yaɗa labarai bai ce uffan ba game da batun to Allah ya kyauta masu wari ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Garba Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadan sunta za su yi sha'awa su ziyarce
to a gaida na Kwali yanzu kuma lokaci ne silin mun bar ma sai kawo mana shafin jaridin jamhuriyar Niger
Zan fara shirin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa matasan jamhuriyar Niger sun buƙaci a fara ba su kason musamman a mukaman gudanar da al'amuran ƙasa ta hanyar naɗe-naɗe da waɗanda ake samu ta hanyar zaɓe jaridar ta ce shugaban majalisar matasa ta ƙasa Aliyu Umar ne ya bayyana haka a yayin wani babban taro saboda haka yayi kiran gwamnatin Niger ta kafa dokar da za ta tabbatar da wannan tsari da ke hangen baiwa matasa damar shiga harkokin mulki a kowane mataki jaridar La Rue de l'Histoire na cewa Ibrahim Yakuba ya canza sheka daga adawa zuwa bangaren jam'iyyu masu mulki ta hanyar kawancen da aka kulla tsakanin jam'iyyarsa ta MPN kishin ƙasa da MPR Jamhuriya ta Albade Abuba a ci gaba da neman hanyoyin dare kujerar shugabancin sabuwar majalisar dattawan da ake shirin kafawa a nan gaba kadan wanda ake ganin sa a matsayin dalilin da yasa gwamnatin Niger gabatarwa majalisar dokoki buƙatar kuskure kundin tsarin mulkin ƙasa jaridar ta ce hada gwiwa a tsakanin ƴan majalisa na MPN kishin ƙasa da MPR Jamhuriya wani yunkuri ne da zai baiwa bangaren rinjaye damar samun adadin ƙuri'un da ake bukata don tusa dokar kafa majalisar dattawa a kundin constitution jaridar Air Info ta ce yan bindiga sun sace wani malamin makaranta a ƙauyen Banteri da ke arewacin Makalondi jihar Talabiri bangaren iyaka da Burkina Faso malamin mai suna Jibo Sumana Hamani na karantarwa ne a makarantar ƙauyen Urob Bembele kafin daga bisani hukumomi su rufe ta sanadiyar matsalar tsaro yayin ta ce a yanda yake kan hanyarsa ta zuwa birnin Yamai ne malam Jibo ya fada hannun ƴan bindigar da ke kan babura suka tare motar sa kafin su yi awon gaba da shi to amma kuma har izuwa wannan lokaci ba a ji uriyarsa ba mu rufe sharhin da jaridar Le Venement wacce ta ce hukumar kwallon kafar Afirka CAF ta dakatar da filin kwallon kafar Janar Sani Kunce na birnin Yamai fili mafi girma a jamhuriyar Niger daga sahun wuraren da ya kamata a buga wasannin kasa da kasa saboda abinda ta kira lalacewar filin mai fama da rashin gine-ginen zamani irin waɗanda ake buƙatar samu a kowane cikin filin ƙwallon kafa. Jaridar ta ce a baya hukumar ta CAF ta yi kashedi a game da yanayin da filin ƙwallon kafar na Stade General Seyi Nkunci yake ciki, lamarin da ya sa aka aiwatar da wasu gyare-gyare, to amma da alama bata gamsu da halin da filin yake ciki a yau ba. Mafarin dakatar da shi kenan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Malam Sule. To a wannan wata na Ramadan mai albarka da muke ciki, wace fa'ida muka kona ce muke samu?
Sunana Muhammad Mansur Alhaji Ibrahim Illo. To azumi fa'idan da muke samu da yana daiwa, ba za mu kikiro shi ta ra'ayin kanmu ba, domin Allah ya ture ga ya bayyana mu wannan fa'ida, shine tsoron Allah, shine fa'ida na farko. Banda wannan kuma shine misali, idan Allah ya yi kama wadaci ya zama na baka san yanda zafi yunwa yake ba, to kaga azumi zuwa azumin nan kana jin wannan zafi, ka san yanda wannan zafi yake, ka taimaka ma wanda baya da shi. Sa'annan kuma azumi kuma yana daga ciki fa'idan da muke samu, kuma Allah ka yi kame shaitanu ya daddaure su, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yana da cikin kuma wannan fa'ida. Sa'annan kuma akwai alheri da yawa da yake zuwa cikin azumi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya bagi alkhairi aqbi, ya kai mai neman alheri ka zo ga alheri na nan. Sa'annan ya bagi wa ya baga ya sharri aqsir, kai kuma da kake neman kuma sharri kuma ka tuke. Sa'annan kuma yana daga ciki kuma Allah na aynta bayin shi da barin shiga wuta.
Ni ne Kamil Muhammad Fauzan daga Kumasi. Fa'idan da na samu cikin watan Ramadan ga shine na farko ina aiki ne zuwa samun sallah kan lokaci na da wuya, amma tunda muka shiga watan Ramadan muna daidai iya kokarin mu kada damu mu samu sallah kan lokaci, kuma akwai wani ya su da shiga muna samun lokaci kuma muna zuwa masallaci kaman sallam Asham da ake muna samu muna zuwa kuma muna yi gargwado yawo.
Suna Ahmed Umar. Kiyazumi muke wanda muke yi duka mun bari, muna sallah cikin lokaci, muna kuma karatu cikin lokaci, wanda muke yi duka mun bari muna cikin Ramadana.
Kamar wasu abubuwa ne haka kuke kuka bari?
Kamar bin mata mun ba komi duka mun kama azumi, yanzu mun kama Allah insha Allah.
To Allah ya saka alkhairi. Da wannan kuma muka zo ga shin mu da ƙarshe labarai a takaici.
To sarfilu a takaice, ajiyar Litinin Majalisar Dokokin Pakistan ta zabo Shehbaz Sharif a matsayin sabon firaministan ƙasar, wani guda bayan da 'yan adawa suka kada kuri'ar da ta yi waje da firaminista mai ci Imran Khan, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa ta haɗaka ta kusan shekaru huɗu. Sharif ya samu kuri'u 174 da suka haura adadin da ake da bukata da biyu, ya lashe zaben majalisar dokokin mai mambobi 342. Daga bisani ya ɗauki rantsuwar kama aiki daga shugaban ƙasar mai riko Sadiq Sanjirani. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa mata da ƙananan yara 'yan ƙasar Ukraine suna fuskantar tsananin barazana na cin zarafin jima'i da fyaɗe da fataucin mutane, yayin da ake ƙara samun rahotannin take haƙƙin bil'adama. Dole ne a gudanar da bincike mai zaman kansa akan waɗannan zarge-zargen domin tabbatar da adalci da lissafi, in ji babbar daraktan harkokin mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya Sima Bahous tana faɗa wa kwamitin sulhu. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa Prime Minister India Narendra Modi cewa sayan mai daga Rasha mai tarin yawa ba zai taimaka wa India ba, yayin da Amurka ta buƙaci New Delhi ta yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Biden ya faɗa wa Modi a wata hira ta sa'a guda ta bidiyo a jiya Litinin cewa Amurka ta shirya ta taimaka wa India ta faɗaɗa hanyoyin samun makamashinta, a cewar sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki.
To masu sauraro, abin da ya sauka kenan a shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu mai kirinta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na yanzu Mr. Carl, Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar,
nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.